بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجي بدأ كراتمنا لتافن الأربعين النووية نا الإمام النووي. Yau wannan wuni na 21 ga watan Juma'a al-Ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1431 wanda ya daidai da 5 ga watan 5 2010. Ba mu gushe ba muna magana akan hadisi na 5 wanda muka karanta a satin da ya gabata, hadithin Aisha radiyallahu anha, wanda a cikinsa manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. A wata riwaya ta Muslim wanda Bukhari ma ya ruwaito ta amma mu'allaqa, ya zo da cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. To a wancan darasi a satin da ya gabata mun yi magana akan me ake nufi da bid'a, tarifin bid'a, kuma mun faɗi wasu daga cikin maganganun malamai akan me ake nufi da bid'a ɗin. Musamman mun kawo tarifin da al-Imamu Shatibi yayi ko ya ambata a littafinsa Al-Ittisam, kuma mun yi ishara zuwa ga ra'ayin wasu malaman wanda suka yi wani tarifin sabanin wanda shi ya kawo, wanda a dunkule dai za mu iya cewa abinda muka fahimta wancan darasi shi ne tarifin bid'a. Akwai tarifin da aka yi ta ɓangaren kallon meye bid'a ɗin gaba ɗaya. Wasu su ce kawai duk abin da aka fare shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake cewa bid'a, sawa'un abu ne mai kyau ko marar kyau. Wannan kauli shi aka yi to daga al-Imam Shafi'i, inda yake cewa al-bid'atu bid'atani, bid'atun mahmuda wa bid'atun madhmuma. Mun faɗi wannan ko? Kuma wannan daga cikin babban dalilin da suka yi amfani da shi shine maganar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, inda wata rana ya tara mutane lokacin sallar tarawih, ya hada su karkashin limancin mutum daya, kuma har ya leko ya ga ana sallar abin ya bashi sha'awa, yake cewa ni'matun bid'atu hadhihi, ma dalla da wannan bid'a din. Su al-Imam Shafi'i da su al-Izz ibn Abd as-Salam wadai daga cikin manyan malaman Shafi'iyya a karni na 6 zuwa na 7, wanda ake ce masa sultanul ulama, da irin su al-Imam an-Nawawi shi kansa mai wani littafin da muke karantawa da ya faɗa a cikin sharhi sahihi Muslim, duk sun tafi zuwa ga wannan ta'rifi din. Ina jin har na ambata mana cewa wannan shine ya jawo dalilin da ya sa mafi yawan malaman Shafi'iyya da suka yi rubutu akan abubuwa da dama idan suka zo ta'rifin bid'a suna faɗin wannan kaulin na al-Imam Ash-Shafi'i. Su abinda suka kalla ba su bambance tsakanin bid'a ko lughawiyya ba, sai suka ce kawai duk abinda yake wafaka shari'a fa huwa sunna, ma khalafa shari'a fa huwa bid'a. Amma kuma suna cewa bid'a dai abinda ake nufi da ita duk abinda aka yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga a cikin ta'rifin su sun shigar da aikin sahabbai da maganar sahabbai ma za a iya ce masa bid'a ko? Wasu malaman kuma wanda su ne dai suka fi yawa, kuma wanda al-Imam Shatibi, wanda mun sani ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya ne, shi ma musamman yana da rubuce-rubuce akan abin da ya shafi maqasid al-shari'a da kuma wato bayani na bid'a me ake nufi da ita, dan shi ya rubuta mafi girman littafin da aka rubuta a wannan babi din. Mun kawo ta'rifin da ya ambata me ake nufi da bid'a. Yace tariqatun fid din muftara'a tudahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى yace abinda ake nufi da bid'a shine wata hanya da aka kirkiro ta tayi kama da ta shari'a amma ba ta shari'ar bace kuma ya zama shigar da aka yi ana aiki da ita kama hanyarta da aka yi abinda ake nufi shine kai matuka wajen bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan sai yake cewa wannan ta'arifin na waɗanda suke ganin cewa bid'a ana samun ta ne kawai a cikin ayyukan ibada. Yace wasu kuma wanda suke ganin bid'a tana shiga har ayyukan da suke na mu'amaloli da al'ada suna cewa abinda ake nufi da ita shine tariqatun fid din muftara'a tudahi shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha ma yuqsadu bit-tariqati shar'iyya. Sai ce abinda ake nufi da bid'a a gun wannan nazarin in aka shigar da hatta mu'amalat a cikin ta'rifin bid'a ba iya ta'abbud lillahi ba shine hanyar da aka kirkiro ta wadda ta yi kama da ta shari'a kuma wajen aiki da ita ana ƙoƙari ne a yi koyi ko kuma a aikata abin da yake wato a kai ga zuwa abin da yake ita ce hanya ta shari'a din. Waɗanda suka ɗauki wannan ta'arifin da makamantansu irin su Shaikhul Islam Ibn Taymiyya suna cewa ba wai shi ina nufin Ibn Taymiyya ya ɗauki ta'arifin Shatibi bane domin yana gaban Shatibi amma yana cikin waɗanda ba su ɗauki wancan ta'arifi na Shafi'i ba. Ta'arifin da ya kawo shine duk abinda ake bautar Allah maɗaukaki da shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai shar'anta shi ba, ya kuma kawo abubuwa uku: lam yarid fihi amru ijabin wala amru istihbabin. Duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai umarni a aikata shi ba, umarni na wajibi ko umarni na istihbabi, sannan kuma ya zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su yi irin wannan aikin ba, kuma ake nufin a bauta ma Allah da shi Allah ya bada lada, to wannan abin shi ake cewa bid'a. To anan za mu fahimci abin sosai idan muka ce bari mu sa me ka'idojin da za mu bambance wai meye ma bid'a wannan aiki ne kuma ba bid'a ba. To anan malamai gwargwadon wannan ta'arifin nasu sun sassaba wajen me ake cewa. Akwai wanda suka kawo kamar shi Ibn Taymiyya da Ash-Shatibi a cikin Al-Ittisam sun kawo wasu ihtirazat ko muhtarazat at-ta'rif kamar yadda ake cewa ko kuma dawabit ka'idoji da su suke fidda me ake cewa bid'a. Yace na farko ya zama cewa wannan al'amari an yi niyyar a bauta ma Allah da shi ne, ana neman lada da shi. Ina fito mu rike waɗannan saboda da su za mu fahimci me za mu cewa bid'a, me za mu cewa ba bid'a ba. Sannan an tambaye mu abu kaza sunna ne ko bid'a, sai mu dubi waɗannan ka'idojin sai mu dora shi akai mu auna sai mu gane cewa bid'a ne ko ba bid'a ba. Abinda ake nufin a bauta ma Allah da shi na ɗaya kenan ko yawa. Abu na biyu ya zama cewa innal hajata li fi'lihi kanat qa'imatan ayyamin nabiy sallallahu alaihi wasallam, cewa buƙatar a aikata wannan abu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ta, ma'ana akwai buƙatar a ce an aikata wannan abu. Biyu kenan ko yawa. Sannan na uku, annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ikon ya aikata wannan abu a zamaninsa. Na hudu ya zama cewa tare da waɗannan abubuwa biyu, ma'ana da na biyu da na uku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba. Mun ji abubuwa hudu kenan. Abu na biyar ya zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su aikata ba. za ku yi riki su haka? Na ɗaya mai abinda aka bauta ma Allah da shi ake neman Allah ya bada lada a kansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa akwai damar a aikata wannan abin. San na biyu akwai ikon aikatawa din a zamaninsa. Na uku kai ko? Yawwa. Sannan na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da wannan na biyu da na uku bai aikata ba. Mun fahimci abin? Mu koma mu bada misali. Zikirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma mu bada abin da muka saba yau da kullum sallah. Sallar magriba raka'a nawa ce? Raka'a uku. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai a ce akwai buƙatar a ce an ƙara wata raka'a akan magriba ta zama guda hudu ko guda shida? A lokacinsa akwai buƙatar, ma'ana idan da an so a yi za a yi a zamaninsa. Abin da ake so a fahimta ke yauwa. Mun fahimta? Yauwa. Abu na uku akwai ikon yin haka din a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Akwai. To tare da wancan abin da buƙatar da ikon, to annabin bai aikata ba. Abu na huɗu kenan. Sannan abu na biyar, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su aikata ba. Ina ji mun gane wannan. To duk abin da ake nufin a bauta ma Allah da shi, sai ka auna shi akan wannan tsarin, sai ka ga misali mu ɗauki wannan ka'ida ta raka'a ta hudu a cikin magriba. Akwai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya sa ta raka'a hudu inda Allah ya umarce shi haka, da ya aikata, kuma yana da ikon ya aikata. Mun gane? To amma bai aikata haka ba. Sahabbansa ma ba su aikata ba. To sai wani ya zo daga baya sai ya ce bari ya sallar magriba raka'a hudu ba uku ba. Sai a ce to wannan aiki naka sunansa mai bid'a. Ina ji mun gane yanzu. Yawwa. To haka nan kowanne aiki idan ka ɗauko shi ka sa shi akan wannan ka'ida. Wannan ita ce magana mai wadda irin su Ibn Taymiyyah da Shatibi suka rajja'a kuma suka kawo waɗannan dawabit din. Mu maimaita da wani misalin daban. Zikirin Allah subhanahu wa ta'ala mai hukuncinsa a shar'ance wajibi ne, asalinsa mashru'i ne, amma kuma yana zama wajibi. Akwai inda yake zama wajibi. Wajibi musulmi ya ambaci Allah maɗaukaki. Akwai wuraren da yake wajibi ne, akwai inda yake mustahabi ne, gwargwadon dai menene irin wato nau'in ibada ne. To idan mutum ya zo sai ya aikata wannan zikirin a wata hai'a, ma'ana wani yanayi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa da ya so da ya aikata, kuma yana da ikon ya aikata, amma bai aikata ba, sahabbansa ma ba su aikata ba, to wannan aiki ya zama me? Ya zama bid'a. Ma'ana wannan ana faɗar waɗannan ka'idoji ne don a fidda wasu abubuwa da na farko muka ɗauki maganar farko cewa ana nufin ibada da shi, to sai ka zo ka duba duk abin da ba asalinsa ibada ake nufi da shi ba, to sai ka fidda shi, ya fita daga wannan tarihi. Yanzu sai ka zo ka ce to ina hukuncin amfani da lasifika a masallaci, da sa kafet a masallaci, da yin fenti ga masallaci, me hukuncin waɗannan abubuwa? Sai mu zo mu duba. Kafin wannan mu sa su a wannan ka'idojin, akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu fahimta. Malamai a wannan babin sun kasa ayyuka zuwa ga al-ghayat ko al-maqasid da kuma al-wasa'il. Akwai abin da ake ce ma ghaya ne. Ghaya shi ne matuƙar abin da ake so a kai zuwa gare shi. Kamar a nan mu ce ibadar Allah ghaya ce, ko abin da yake ibada ne ita ce abin da muke so mu aikata, Allah maɗauki ya ba mu lada. Akwai abin da yake kuma wasila ne li tahqiqil ghaya, hanya ce da za mu kai ga zuwa wancan wato ghaya din, mu samu abin da muke so din. Yanzu misali sallah. Sallah ai ghaya ce. Kuma Allah maɗauki ya umarce mu aikata ta, wajibin mu kuma mu aikata. To amma akwai wasu abubuwan da ko kuma mu aji misalin sallah, mu kawo misalin wa'azi. Yanzu wannan karatu da muke yi ilmantar da mutane ai ibada ne ko ba haka ba? Tayyib, amma wasilar da zamu ilmantar da mutanen zuwa gare ta ko a ce a dauka last speaker ko a ce a amfani da computer a amfani da waɗannan abubuwa su wannan sunan su ne wasila to malamai suka ce bid'a tana shiga cikin zayat ne ba cikin wasa'il ba duk abin da yake wasila ne na kaiwa zuwa ga wancan ba a hukunci domin al'amari ne na tsarin duniyar mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai damar ya aikata waɗannan abubuwa ko amma kuma ma'ana bukata nake nufi damar bukatar a aikata wannan misali a amfani da lasifika akwai ta a zamanin annabi ko babu yawa amma kuma babu ikon yi saboda babu su mun gane sannan don haka rashin yin sa bai samu dalili saboda ba daidai bane a'a saboda babu ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai amfani da shi ba don haka waɗannan irin abubuwa ba sa shiga cikin bid'a tunda na farko ba su ake nufin a samu lada akan amfani da su ba wajen bautar Allah wasila mun gane to wannan kaidoji in ka fahimce su za ka huta a wannan babu duk abin da aka goma sai ka auna shi gaya ce ko wasila in gaya ce ya take Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wato ana yin ibada domin ta ma'ana domin Allah a samu lada ta hanyar sa akwai bukatar sa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an iya yi akwai ikon a aikata Annabi yayi ko bai yi ba sannan kuma sai a zo a ce sahabban Annabi sun yi ko ba su yi ba to shikenan sai ka samu inda zaka dora ta mun fahimci wannan wannan a dunkule shine hanyoyin da malamai suka bi zuwa ga abin da ya shafi gane meye bid'a da meye ba bid'a ba don haka yanzu idan da za ku dauko duk abubuwan da mafi yawan mutane suke ta rikici a kansa to ai ku kun ce ko ma bid'a ne amma me yasa kuke kaza sai su kawo irin waɗannan misalan abubuwa ne da hawa jirgin sama da mota da internet da computer da sauransu duk ba sa cikin abin da za su shiga bid'a domin na farko ba ibada bane tun farko yawa ba zancen ma ka zo ka ce annabi yayi ko bai yi ba ko akwai bukata ko rashin bukata nan za ka kawo wannan ne in an yi amfani da su kamar a matsayin wasila wajen ibada amma in a harkar duniya ne dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai antum a'lamu bi umuri dunyakum ku ne kuka fi sanin al'amuran duniya wata rana mutane suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gansu suna suna dabino kilili kilili ne wa dabino saboda dan ya zama kamar barbara ko ba haka ba a sa na dabinon namijin dabino dan macen a samu barbara tare kuma yayi yaya da yawa to a lokacin sai da ya ga sahabbai suna yi sai ya hana su sai suka ce masa ai idan ba a yi wannan in an yi wannan dabino yakan yi kyau in ba a yi ba bai suka yi kyau ba sai aka gwada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ta kibararsa a matsayin sa na balarabe ya san wannan sai ya ce antum a'lamu bi umuri dunya sai ce ku kuka fi sanin al'amarin duniya ku don haka ashe duk abin da ba ibada bane ba a yi nufi a bauta ma Allah da shi ba to karka kawo mana shi cikin akwai bid'a cikin sa ko babu ina fatan mun gane wannan yawa don haka zancen bid'a yana samuwa ne a cikin addini sai ka zo da wani tsari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba ko wata hanya ka canja wani abu ina jin na ba ku labarin abin da Abdullahi bin Mas'ud ya samu wasu mutane satin da ya gabata ko mun faɗa to Abdullahi bin Mas'ud wata rana a Kufa ya shigo masallaci sai ga wasu mutane sun yi halaka sun zagaye sun yi da'ira wani ɗaya daga cikin su yana cewa ku yi kabbara 100 ku yi tasbihi 100 ku yi hailala 100 a lokacin me yace musu yace lalle wannan abu da kuke aikatawa din ne ko dai ya zama wato wata hanya ce da kuka fi annabi kuka fi sahabbansa wajen isa zuwa gare ta ma'ana wani lada kuke so ku samu wanda annabi ma bai iya samun sa ba sahabban sa ma ba su iya samu ba ko kuma batani ma'ana dai ba da fita daga wannan abubuwa biyu wannan kun ga abin da yake musu ba hailalar bane ba tasbihin bane ba fadin kuma ba salatin manzon Allah da istighfari da salatin manzon Allah da istighfari la ilaha illallah wannan duk musulmin da ba yin su ba ba musulmi bane wajibi musulmi ya yi waɗannan abubuwa domin ibada ne asalin ibada tilas kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tilas kai la ilaha illallah ba la ilaha illallah da ma ba musulunci tilas kai istighfari to ashe zancen ba na istighfari bane na hai'ar yin istighfari da zaka zo ka tare mutane ka ce to ku faɗi kaza sau kaza a haya wannan yana faɗa wannan yana amsawa wannan yana faɗa jama'a suna amsawa to wannan tsari shi ake cewa bid'ar ba faɗin la ilaha illallah amma sai ga masu idan ana faɗin wannan wasu mutanen da suke ganin aikin su ake fada cewa su daina yin su da irin wannan sura sai sai ai gashi nan kuna hana istighfari kuna hana hailala kuma wannan hakika ba haka bane yau ba hana hailala ba ba hana istighfari ba ba hana tasbihi ba ba hana kaffara ba amma ka zo da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai aikata shi ba tare da cewa da ya so da ya aikata tare da cewa yana da iko ya aikata amma kuma bai aikata shi ba kuma sahabban sa ba su aikata ba to wannan abu sai mu ce bid'a ina jin an gane ni yau to akwai wasu malaman kuma suna cewa wato a ce abu bid'a ne suka fidda wasu ka'idojin guda uku naga wani malami ya ambata shi sanan zo in karanto mana shi daga littafin da ya ambata yace kama zahara anna al-hukma bil bid'ati ala shay'i yaduru ala qawaid thalatha akwai ka'idoji guda uku karkashin su ne ake hukunci da abu bid'a ne ko ba bid'a bane yace al-qa'idatu al-ula ka'ida ta farko anna kullu taghyirin fi dhalika al-mahdud dukkan abin da yake canji ne ga wani abu da aka haddade shi mu fahimta duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah madaukaki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka haddade shi cewa guda kaza ne misali an haddade miqati da aikin haji ko kowanne guri ga inda aka ce gari kaza ko mutanen area kaza ga nasu mutanen area kaza ga nasu ngona ta'dibi ko kuma an haddade adadin raka'o'in kowace sallah magriba 3 isha'i 4 azhar 4 la'asar 4 asubahi guda biyu kun ga wannan tahdidi ne to duk canjin da ya samu abin da yake Allah madaukaki da manzansa sallallahu alaihi wasallama suka haddade shi suka sa masa iyaka sai ka zo ka canza shi mun ji da yace bi ziyadati ko kai kari aw naqsi ko kuma ka rage aw sifati ko wata sifa sai ka zo da wata sabuwar sifa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da ita ba imma a sallah ko a zikiri ko a azumi da makamancin wannan kace a'a kai ba za ka sha ruwa lokacin da rana ta fadi ba saboda kana son karin lada bari ka kai sai wajen isha'i sai ka sha ruwa saboda kawai so kake ka kara wa kanka wahala da yunwa domin wannan yunwar da wahalar sai ka samu karin lada a kansu to wannan shi ma bid'a mun kun ji ina jin na ga mana wata kissa wata ranta Imam Malik ko da wani mutumi ya zo wurin sa yake cewa ya Aba Abdullah ina so in dauki ihrami na wato daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in koma cikin Madina in dauko ihrami daga masallacin Annabi daga inda kabarin Annabi yake mun san idan mutum za shi Makka daga Madina inda yake daukar ihrami ko niyyar yin shiga ihrami a ina ne a Dhulhulaifa ne yawa to sai yace shi zai dauka zai koma baya daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauka sai zo yake tambayar Imam Malik yayi haka ko ba zai yi ba sai Imam Malik yake da shi akhafu alayka alfitna ina tsorace maka wata fitina sai shi Abu Abdullah wata fitina ce miloli ne na karawa kaina wahala ce ni ne na sha ta ba wani ne ya sha ta ba ni na yadda in sha wahala dan in samu karin lada sai Imam Malik yake da shi fitina da nake tsorace maka ita ce kai tsammanin akwai wani lada a wani aiki wanda kai zaka same shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu wannan ladan ba kuma yana da damar ya same shi mun fahimci abin domin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yazo ya san Madina ya san muhimmancin masallacin sa amma ya fito ya tafiya mil taran nan sai da yaje Dhulhulaifa ya tsaya ya fito ya shirya kuma ya dauki niyya ya kama hanya ya tafi ya aikin hajjin sa kun ga ashe akwai damar shi ya koma bayan nan yace bari ya sha wannan wahalar milkar kilo jaran nan ko sai shi ma ya samu wannan ladan to tun da ya bar wannan shine Imam Malik yace masa fitina ce kai kuma ka zo ka ce a zaka kara wa kanka wata wahala wai domin kana ganin in kai kara wa kanka wahalar nan akwai ladan da zaka samu to kamar ka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da damar shi ma ya kara wa kansa wannan ya samu wannan ladan akwai wani ladan da ka samu wanda ka fi shi wane ne zai aikata abin da zai samu lada fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine yake ite ake nufi da fitina din shi yasa yake cewa sai kawo masa wannan ayar falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim yace wadannan da suke saba ma umarnin sa shi manzo sallallahu alaihi wasallam su kiyaye
su ji tsoron cewa wata musiba za ta iya samun su ko kuma wato wata azaba mai radadi ta shafe su. Kun ga ashe akwai hatsari mutum ya canza abinda Allah madaukaki ko manzo sallallahu alaihi wasallam suka kayyade shi. Don haka wannan ka dauke ta kaida za ta shiga ko ina duk canjin akan canji akan abinda Allah ya haddade ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haddade ko kai dadi ko kai kari ko kuma sifa aw ibdalil makani aw az-zamani ko ka canja wurin ko kuma lokacin da lokacin aikin haji sai a sami wasu ali wani a wani zamani Allah kiyaye ko a ce wani shugaba na kasar misali da ake aikin haji sai ya canza bane ba a wannan watan za a aikin haji na Zulhijja ba sai ce a watan Rajab za a yi misali kun ga wannan ibdali canji ne na zamani to wannan shi ma ba za a karbe shi ba domin ya fita daga tsari abinda Allah madaukaki ya haddade kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya haddade yawa aw al mawdi ko kuma wuri inda ake yin abu inda Allah madaukaki ya je yace aje ayi abu ana yin tawafi a Ka'aba sai sai a canza a kuma yi da tawafi gun arfa a dauko arfa a rike yin ta a Ka'aba kun ga shi ma wannan canje mai canje abu ne da Allah madaukaki ya haddade aw al hali ko kuma yanayin yadda ake abu ala wajihin a wata hanya ko wata sifa wanda yake lam ya adan bihi Allah wanda Allah madaukaki bai bada izini akan ayi haka ba yace kulluhu bid'atun fi dini wannan duk bid'a ne a addini ina ji mun gane wannan ya bayyana sosai yace alqa'idatu thaniya qa'ida ta biyu anna niyyata ta'abbudi niyyar ibada almahd tsantsar niyyar ibada fi fi'lin wa tarkin a wani aiki da za a aikata ko kuma barin aiki mutum ya aikata wani abu ko kuma ma ya bar aiki a watarkil umuri al-adiyya da barin al'amura na al'ada ala wajhin lam tarid bihi ash-shari'atu tuhilu al-amala wattarka ila ibadatin mahdatin fayasiru bid'atan wannan wata al'ada ce misali al'ada ce da Allah bai sa ta zama wani abu na ibada ba umarce mu mu yi ta'abbudi lillahi da wannan al'ada ba sai mutum yayi niyyar ibada da wannan al'ada din idan mutum yayi niyyar ibada da wannan al'ada din a siffar da Allah madaukaki bai bada izini ayi ba to shi ma wannan ta zama bid'a ko kuma ya bar aikata wani aiki a siffar da Allah madaukaki bai hana shi ba kawai shi ya dora ma kansa ya bari to shi ma ya zama ya aikata bid'a ga misalin wannan sai wadhalika ka ta'abbudi bilubsi naw'in mu'ayyanin min athiyabi kamar mutum ya dauki wani nau'i na kaya tufafi ake nufi mana wata tufa yasa ita kawai zai sa har abada ba zai canja irin wannan sifar ba kun ga a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarce mu cewa kar mu sa wani kaya banda launi kaza ba ko amma ya fifita saboda falala sa farin kaya amma bai ce wajibi bane idan mutum ya lazumta ma kansa ya tilasta ma kansa kamar ya dau ya maida abun haramun ne a kansa shi ya sa wani launi banda baki misali ko ba zai sa wani kaya ba sai ja ko ba zai sa wata hula ba sai wata da'iman irin ta kawai zai sa in ba ita ba sai ya ga kaman ya saba wa Allah ba zai ba to duk wannan shi ma sunan sa ne bid'a domin ya zo wata shari'a da ya dora ma kansa abin da Allah madauki bai dora masa ina ji mun gane wannan shi yau sai ce wa itlaqu sha'ri ar-ra's haka nan mutum ya saki gashin kansa wa sharibi da gashin bakinsa sha'zan ba tare da gyarawa ba yace shi haka yake ganin tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai yi hani ba to shi kawai kullum haka zai zama yau wa ta'arrud lish-shamsi ko kuma ya tashi ya je kawai ya tsaya a cikin rana yace ai wahala kawai yake so ya wahala jikinsa wal mashi ila al-hajj za a tafi haji ga jirgi ga komai an kawo za a tashi sai ce a shi gaskiya a kafa zai tafi haji kawai dan yana so yana ganin wahalar da zai sha a haji wannan wahalar da zai sha za ta ja masa ya samu karin lada fiye da wanda ya hau jirgi to wannan duk bid'a ne domin waɗannan abubuwan kun ga ai tarkin wani abu ne wata dama ce da ya samu ya hau jirgin ya je maka ba dama ba ce to sai ya barta wannan barin da ya yi ya bari ne da wani umarni daga Allah babu umarnin Allah akan barin nan to don haka shar'anta wa kansa wannan a wannan tsari din ya zama wannan abun ya mai da shi bid'a ma'a tawaffir marakib sari'a bila kulfa ma'ana mutum yace shi da kafa zai tafi tare da cewa ga hanyoyin tafiya ba tare da ya sha wahala ba haka nan wattaghanni bil qasaidi da yin waka da qasidu a sa qasida ko a ce ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a maida ita a yi ta kida da ita yin kasida ba tare da kida ba wajen yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba bid'a bane don an yi a gaban sa an yaba shi a gaban sa sallallahu alaihi wasallam kamar da Hassan bin Sabit ya rike masa waka yudafi'u anhu wannan ya halatta kai kasida da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da Hausa kai ko da Larabci kai wannan ya halatta to a maida ita kida wannan an fito da wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarce mu da aikata shi ba kuma ana neman lada wato ta hanyar sa ina fatan mun gane don haka ya zama bid'a yace wa hadha fil af'ali wannan ana samun sa ne a ayyuka wa mithluhu fit turuki haka nan a cikin abin da ya shafi bari yace wa dhalika bi an yatruka al muslimu ash-shay'a ta'budan misali abu ya halatta gare ka sai ka bar shi ka ce kawai kana neman lada akan barin sa din cin abinci kace a kai ba za ka ci abinci ba kamar da ake kwanan da nake ji ko wace tasha ne ake zancen wai wani ko sufi ne na addinin Hindu shekarar sa 70 ko da biyu wai bai ci abinci ba to misali mutum sai ya dauko wannan irin abu sai ce shi ya dora ma kansa irin wannan wahalar zai sha wahala ya sha wahala ya bauta wa Allah yana sa ran Allah zai bashi lada akan wannan abun tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba da izini ai wannan abu ba to sai ya zama me shi ma sai ya zama bid'a Allah ya kiyashe mu katarkil ma'il baridi haka nan mutum ya bar ruwan sanyi haka kawai sai shi zai wahal da kansa misali ga a lokacin misali yace katarkil ma'il baridi wa jamil athiyabi allati la israfa fiha taqarruban ila Allah wa ibtigha'a al-ajr mutum yace kawai saboda lada shi gaskiya ba zai sha ruwan sanyi ba kawai lada yake so a bari shan ruwan sanyi din ba wai misali a ce yace yana tsoron in ya sha ruwan sanyi zai ja masa wani ciwo a magogoro ko kuma akwai cuta a hanta da makamancin wannan idan likitoci sun bincika sun ga akwai cutarwa to barin domin wannan ba bari ne don ibada ba ko wannan ba bid'a bane amma mutum ya ce yana neman lada shi ba zai sha wahala ba ai shi ba zai ji dadi ba zai bar shan ruwan sanyi kawai ta'abbudan don Allah ya bashi lada to wannan shi ma yana cikin bid'a yace amma tarku hali mu'aridin arjah kasarfi fi tabrid alma'i amma idan ya bar wato amfani da ruwan sanyin ne ko saboda wani dalili kamar misali saboda yana ganin akwai idan hanyar da zai bi wajen sa ruwa ya sanyi akwai wahala misali zai sha wahala kafin ya bar ruwan ya sanyi idan ya zama cewa akwai tsananin rana kuma sannan babu inda zai sa ruwan ya sanyi babu freezer kaga barin sa zai yi har sai yayi sanyi sannan ya abin sai ce a ba komai bari yi amfani da shi da zafin sa wannan ba matsala kawai ya dora ma kansa ibada ce ya sha wannan wahalar shi ake nufi ko kuma yace au fi tahsil jamil thiyabi fa huwa mubahun au mustahabun ko kuma ace mutum ya sami tufafi masu kyau wannan yace duk mubah ne ya halatta to yace ya bar waɗannan abubuwa don neman lada shi ma bid'a ne waɗannan abubuwa dai suna nan da yawa haka nan misali mutum yace ana tsananin sanyi sai yace amma shi ya fifita ya wanka da ruwan sanyi ga kuma yana da damar da ya wanka da ruwan zafi sai yace a'a idan ya sha wannan wahalar wanka da ruwan sanyin Allah zai bashi lada kun ga komai ana hada shi da me da maganar neman ladan nan yawa da wani dalili ne daban yasa ka aikata waɗannan abubuwa din ba komai akan harka ce ta al'ada baka canza komai ba baka cutar da kanka ba ko kuma in ka cutu kanka ka cuta ba tare da cewa ka dora ma Allah madaukake baka lada wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutumi lokacin azumi da rana sai ga ya bar gindin bishiya ya koma cikin tsakiyar rana sai ya ce wancan waye sai aka ce haza abu isra'il wanne sunan sa abu isra'il azumi yake kawai yace shi yau ba zai shiga inuwa ba wai rana yake so ya sha wahala shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace muruhu ku je ku bashi umarni ya ci gaba da azumin sa amma kuma ya je inuwa yawa ya koma inuwa amma kuma ya ci gaba da azumin sa kun ga wannan mutum musulunci bai zo da kawar mutum saboda tsananin ta'abbudu ga Allah yau hal da kansa ba na'am shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wuce iyaka wajen ibada wata rana ya shiga gidansa sai ga wata mata a wurin Hafsa radiyallahu anha ko tana ta ibada wai ta daure kafafunta yace wannan me yasa nake zaka ce wai ta daure kafafunta ne wai saboda kace bacci ta tashi da kiyamul layl shine a lokacin shi ce ma alaikum bima tutiqun yace haba jama'a ya za ku ba kanku wahala ku rika aikata abin da za ku iya to haka saukin musulunci yake karkado wa ba wai ladan yana cikin ka wahal da kanka bane a'a Allah abin da yake so ko abin da yake bukatar ya amfanar da kai da shi shine zuciyarka ta zama Allah kawai ta nufa kuma ka bi yadda ya turo manzo sallallahu alaihi wasallama ya koya maka yadda za ka yi bauta to kai irin ta wannan manzo shikenan ka huta sai ka ga ka samu aljanna cikin sauki muna roƙon Allah mu dauke ya samu dace sai yake cewa alqa'idatu athalitha mudahatul mukallif li ta'budatil mahdha mutum yayi koyi da abinda abubuwa ne na al'ada amma ya mai da su ya koyi da su koyi aiki da su kamar ibadodi ne mahdha yace wayajri hukmul bid'ati bi mudahatil ta'budati fi surataini yace wannan dauka sura biyu تخصيص العبادة المحضة أو تقييدها بمكان أو زمان أو حال أو صفة سواء كان ذلك باعتقاد المشروعية على الوجه الخاص أو المقيد أو أن يقع هذا التخصيص أو التقييد بمحض العادة ومطلق المداومة وإنه متقاعدة يجي مسالمة يخصص وتا إبادة يوالي إبادة شيء أنسان إبادة شيء كوي باقومي أشكين سيء إبادة صلى لذكر إذا ما كمان تنسو كونك إبادة شيء ya khassasa ce ware mata wani lokaci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya ware ko kuma ya kayyade ta da wani wuri ba wurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware ba da an bar shi sake sai kace kai ba za kai sallah a wani wuri sai a gindin wata kuka kawai nan kawai kai da kai kaga wannan menene ka wajabtawa kanka ka canza kuma tsarin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ayi bautar Allah subhanahu wa ta'ala da shi Allah ya samu dace. Ina fata dai wannan ya nuna mana a dunkule ya zamu gane abu bid'a ne ko ba bid'a bane. Yau dan so sai mu bar shi haka. Allah ya samu dace. Allah ta tabbatar da mu akan sunnar manzansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akwai lokaci mu karanta hadisi ne gaba? Sai. Bismillah. Zamu tashi hadisi na 6 ko? Dan kai ina jin babu bukatar ko tambaye-tambaye akan irin waɗannan matsaloli ko ka san misali ka dauko wani abu guda da ka ce me hukuncin sa bid'a ne ko ba bid'a ba ga ma'aunin nan yawa in mutun ya rike wannan ma'auni shikenan ya gama yawa jiya muna zance akan misali rubutun alqur'ani ko a masallaci da makamantan waɗannan zaka iya auna waɗannan misali kamar yadda ake kuma har yanzu tambaya to shin misali zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin sa da yumbu yake kuma an rufe shi da sa'afin nakal ko ba haka ba yau sannan kuma kasan sa turbaya ne a wancan lokaci babu carpet ko ba haka ba sannan kuma da wato akwai amma akwai wani abu lokacin tsananin zafin rana kamar da az-zahabi ya ambata a cikin siru alam bin nubala sahabbai suka shigo da wani abu in zafin rana yayi yawa a masallaci su sa shi su sa goshin su akai saboda tsoran ko gudun gashin wato goshin su su ji zafi don haka waɗanda wasu malamai suka ce wannan zai iya bada asali ga abin da ya shafi sallah akan wani abu da yake shimfiɗa ma'ana zai iya ɗauka sa asali cewa ba za a ce sallah akan wani abu ba akan gundarin ƙasa ko rairayi ba ba bid'a bane mun fahimci wannan haka nan abin da ya shafi fenti zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu fenti da akwai fentin kuma sannan ya zama a gidan mutane al'ada su ne su yi irin wannan fentin a gidansu to yin sa a masallaci ba wani abu bane domin bai shigar da mai ibada ba wasila ce domin masallaci wurin wasila ce na ibada waɗannan abubuwan duk ba za su shiga bid'a cikin su ba illa dai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya hana shine a wuce iyaka wajen yi wa masallaci ado yawa shine abin da ya faɗa wannan kuma nassi ne na musamman yazo ba maganar cewa shigar sa cikin babin bid'a bane ina fata mun gane wannan Allah ya samu dace ايه مالك كان تعمل حديثي من شده كثير من الناس
فمن اتبع الشبهات استبرأ الدين بغيره ومن وقف الشبهات وقع
maliki. طيب وانا حديثي شنا حديثي نشد لسافين حديثاً دا الإمام النووي يتارى أوان لتافي ناسا كما إدنب ممن تابا يناسكين حديثاً دا الإمام أحمد يأنبتا سيوا مسلم سي يجد أكنس يسي مسلم سي يجد أكن حديثي نوا حديثي أكو إنما الأعمال بالنيات لكما حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لكما حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وأن وسمع لمن كما سنسجد وسوا حديثا وسمع فرد وسوا حديثا دبن باوات النمبا هو وأن استهادي معنى كلم جذما معنون دا سجد كم وأن حديثا شين يسام لمن سكفت وأن كلمة دين باوات أنا نكون وأن حديثا سكت يسين يسفومي بأما أبن دا سكت على دومن سنا فصر أبن نيدا تيوا إذن ككلم مسلنسي ko dai zama magana ne akan tauhidi da ikhlasin ibada ga Allah to hadithin innamal a'malu binniyat yayi magana akan sa ko kuma hadithin yayi magana akan zahirin ayyuka ya zasu zama ya zamu bauta ma Allah shine mu bauta ma Allah yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar karmu kirkiro ta mu hanyar wannan yana cikin hadithin man ahadatha fi amrina hadha sannan sauran abubuwa kuma ko abu kaza halal ne ko abu kaza haramun ne wannan shine hadithin wannan Numan bin Bashir yake karantar da mu ina dimun gani karanta wannan abu ko hango wannan ma'anonin cikin waɗannan hadisan shine Imam Ahmad yake nufi cewa an gina musulunci gaba ɗaya akan wannan hadisai uku yana cewa an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma ya faɗi wannan saboda shi kansa babansa baban An-Nu'man din shi ma sahabi ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam قال هنا سوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادي منزو صلى الله عليه وسلم هنا سوى إن الحلال بين دعب عند الله مدوكك يحلت يزما حلال نيكا ايكا تاشي تو أبينيك معنى أقوي نسي أكان سنقول قولوا أبو كذا حلال نيكا هوكما هودا باب نسي تو باب ون أبو ديه هني أكان سن دمين malamai sun bayyana cewa shi abin da Allah madaukaki ya halatta ba sharadi ne sai an samu ne nassi akan cewa halal bane domin dogaro da fadin Allah madaukaki huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine wanda ya halitta domin ku duk abin da ke cikin wato kasa ma'ana duk abin da ke cikin kasa halal ne shi yasa malamai suka dauko wata kaida a wannan aya din cewa al aslu fil ashiyai mai al iba asalin al amura kuma sai suka ce kaman mu'amalat da komai ma halal ne ka aikata inda ba ibada bane sai da umarni ibada ba a yi sai Allah ya ce amma duk abin da ba ibada bane to ya halatta kaje ka aikata shi sai idan akwai hani akan sa shi yasa muke fadan cewa baya cikin hikima ba hikima inda zama za a yi a ce a samu littafi a rubuta abubuwan da Allah ya halitta kawai a zo a ce ko halal ne ko sai halal ne za ka ga cewa wannan uslubi ne da Allah madaukaki ya tanazzahu daga irin wannan magana din ko ba haka ba Allah madaukaki ba zai bata lokacinsa da irin wannan uslubin ba amma sai a ba ku komai ku je ku ci amma sai a ce karka cika shi yasa za ku ga saboda rahamar Allah da kasancewar wannan addinin namu ne tausayi ne da rahama da jin kai daga Allah madaukaki abubuwan da aka haramta wallahi sun fi kankanta kadan ne kwarai ai akwai wani littafi da wani malami ya rubuta Muhammad ibn Salih al-Munajjid da ya rubuta littafi sunansa Muharramatun istahana biha an-nasu ko wasu abubuwa na haram wanda mutane suke sakaci da su littafin gaba ɗayansa bai wuce shafi 30 ba kuma ba wai kowanne yana kawo shi da hadisansa bane ma kawai sai ya ce abu kaza halal ne da zina halal abu kaza haram ne zina haram ne shan giya haram ne kaza haram sai ga shi haram din ma'ana an lissafe ta gaba ɗaya dan ƙanƙanin littafi shafi 30
haka idan ku da a ce ka rubuta ko sunayen abubuwan da suke duniyar nan kawai aka ce an baka aikin ka je kai wani ba ki kai research kawai sunan komai kaga kamar ka samu mafi girman encyclopedia da muke da ita a duniya kenan yawa banda karin bayanin da ma'anonin sa kawai ka rubuta sunan to ya isa ka rubuta babbar encyclopedia to duk abin da Allah madaukaki bai ce mana haramun bane to asalin sa shine halal ne mujin mai ta Allahu rahimun bihi Allah ne rahama to sai yake cewa innal halala bayyinu mak abin da yake halal ne to bayyane yake kuru wa innal harama bayyinun abin da yake haramun ma shi ma a bayyane yake sai ce wa bainahuma umurun mustabihatun a tsakanin haramun da halal akwai wasu al'amura waɗanda yake mustabihatu masu rikitarwa me ake nufi da mustabihatu shin ana nufin fi haqiqatil amri hatta aurin Allah mustabihatun ne ba san halal ne ko haram ba ma'anan mustabihatu cewa istabahat ala ba'dhin nasi la ala ba'dhin nasi ma'ana akwai wasu abubuwa sun rikicewa wasu mutane ba su san ko halal ne ko haram ba amma lalle akwai mutanen da suka sani domin me addinin Allah babu wani abu da ya boye da za a ce kwata kwata ba a san wato hukuncin sa ba sai dai kace ni wane ban san hukuncin sa ba wane ma na tambaye shi ya ce bai sani ba amma lalle ahlul ilmi in aka tambaye su za su san hukunci mun fahimci wannan abin da haka wannan hukunci ne wanda yake yana da alaka da wato kowanne shaksi ma'ana hukunci ne da malamai suke cewa hukunci nisbi mun san hukunci nisbi kamar abin da yake relative ma'ana wani ya sani wani bai sani ba ma'ana idan ka ce a tambayi wane kila ya sani kila kuma bai sani ba amma ba dai a ce kwata-kwata babu wanda wato ya sani kwata-kwata shi yasa kamar da Allah madauki yake faɗa cikin suratu Ali Imran huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هنا أنا أعلم أنك شيني وان دي سوكت دا آيوي للتابي أكانك يسوكر مكة دوان للتابي وتو القرآن a cikin littafin akwai ayatun muhkamatun ina ce muhkamat wanda hukuncin su bayyane yake kuru-kuru Allah ya sa su daki-daki in ka karanta kowa zai gane ko ba haka ba sai ce hunna ummul kitabi wannan irin ayoyin wanda ma'anar su kuru-kuru take sune mafi yawan littafin sune mafi rinjaye a littafin alqur'ani yawa wa ukharu akwai kuma wasu ayoyin mustabihatun waɗanda yake masu rikitarwa a sanin ma'anoninsu sai sai amma waɗanda yake akwai karkata a zukatansu to suna bin waɗannan masu rikitarwa ɗin don me don neman fitina don neman ta'wilin wannan waɗanda ba a bayyana su guru-guru ɗin ba a cikin alqur'ani akwai abubuwan da Allah madau nan malamai suka ce to idan za mu fassara wannan aya dole sai mun fassara me ake nufi da wannan kalma ta ta'wili don ce waye والراسخون في العلم دان وادنن كاي وانفام الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء من التاويل دان نيمان تاويلين wannan ayoyi din wadanda yake akwai rikici a cikin su yawa sai sai والراسخون في العلم اما سو متبتو واتو تبتتو a cikin ilimi يقولون آمنا به كل من عند ربنا suna cewa mun yi imani da shi da wancan bayyanan nan da wannan da bai bayyana sosai din ba duka daga wurin ubangiji mu yake mun yadda da haka to masu neman fitina su suke neman rikice-rikicen to anan malamai suka ce in zamu fassara wannan ayat sai mun fassara me ake nufi da ta'wili suna cewa ta'wili ya kasu kashi uku akwai kashi biyu wanda yake ma'ana ce mai kyau kuma ita ce magabata sahabbai da tabi'ai in suka ce ta'wili abinda suke nufi da shi ke akwai kuma lafazin ta'wili da aka samu daga wurin mutanen baya-baya bayan ilmin falsafa da ilmin kalam ya yi tasiri a rubuce-rubucen malamai sai suka fassara ta'wili da wata ma'ana to ma'ana ta farko wanda yake magabata in sun ce ta'wili ita suke nufi shine haqiqatu shay'i wa ma yaqulu ilai haqiqanin abu wato yadda haqiqanin abu yake da kuma idan an fassara shi da yake komawa zuwa gare shi ma'ana misali yanzu in muna magana akan siffofin Allah madaukaki siffofin Allah mun san lafazin yace yana da hannu ko yana da fuska da makamantan su mun san abin da ake nufi da fuska ko ba haka ba sai kuma mun san lafazin fuska sai mu tabbatar wa Allah mu sai Allah ya siffanta kansa da hannu ya siffanta kansa da fuska kuma mun san ma'anar waɗannan abubuwa ma'ana kawai amma yaya yake Allah madaukaki yaya nasa hannun yake ya siffarsa take mu ba mu sani ba tunda bai nuna mana kansa mun gane ko to anan sai su ce abinda ake nufi da ta'wili shine sanin haƙiƙanin kaifiyar ittisafin Allah da waɗannan sifofi mun gane wannan yawa akwai kuma ta'wili abinda ake nufi shine tafsiri at-ta'wili bi ma'ana at-tafsir shine wanda zaka samu kaman al-Imam at-Tabari a cikin tafsirin sa yana kawo in zai fassara aya sai ce al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala wannan abinda zan faɗa magana ce akan fassarar al-fadin Allah madaukaki da yace kaza da kaza sai kawo aya sai kawo tafsirin sai kawo hadisi da kuma asar da suke da alaka da wannan kun ga wannan ta'wili bi ma'ana mene tafsiri kuna rikewa ta'wili na farko shine bi ma'ana haqiqanin abu na biyu kuma fassara yau to ta'wili na uku wanda mutanen zamanin baya ne suka kawo shi suka shigar da shi shine wanda suke cewa wato canza ma'anar wani abu ko abe wani abu wata ma'ana daban saboda wata ƙarina da take tare da shi misali ga wani abu Allah madauki ya fada shi a Qur'ani sai ka ce a ba haka yake nufi ba kaza yake nufi kamar inda yake cewa ar-rahmanu 'alal arshi istawa Allah madaukaki mai rahama ya daidaita akan al'arshi wannan shi faɗa mana Qur'ani in ka maimaita wannan ka zauna lafiya kar ka shigar da kanka cikin yaya yake cikin nan sai ka huta na farko ba kare ta Allah ba amma kar kuma ka canza ma'anar kamar da wasu ka canza suka ce istawa abinda ake nufi anan shine istaula yawa istaula ko ma'ana shine ka samu rinjaye akan abu kamar misali a ce mai mulki da ba wata kasa kaza ba karkashin sa take ba ya yake ta ya mallake ta wannan shi ake nufi da istaula kaga ba za ka fassara wannan ma'anar da istiwa'i ba wannan zamu shiga wani babin ababin asma'i wa sifat ina so mana bayani ne akan me ake nufi da ta'wili to a wannan ayar in ka zo fa amma alladhina yattabi'una fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtida'a alfitnati wa ibtida'a ta'wili ta'wili abinda ake nufi anan shine haqiqatu shay yawa neman fitinar da suke yi sai su ce sai sun kwakwalo sun gano yaya Allah yake gona su ne neman fitina ne domin me ba su bi ta'wilin wasu ba su hakura ba in kuma aka ce abinda ake nufi da ta'wili shine tafsiri to anan wajen tsayawa ma za mu saba sai mu ce fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtida'a alfitnati wa ibtida'a ta'wili والراسخون في العلم وما يعلم تاويله الا الله to idan muna so mu fadi cewa abinda ake nufi da ta'wili shine haqiqanin abu kaman abinda shafi sifofin Allah sai mu ce to lalle wajen karatun ayar ma nan za mu tsaya wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san ta'wilin wannan abubuwa na sifofin Allah sai wa sai Allah domin shi ya san yadda yake idan ko tafsiri ake nufi da ta'wili sai mu ce wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm yawa babu wanda ya san fassarar wannan maganganu sai Allah sai kuma matabbatu wato tabbatatu a cikin ilimi kaga kenan ashe wato akwai mushtabihat wadanda yake ilimin su Allah ya sani sannan kuma tabbatatu a cikin ilimi su ma sun sani wannan idan muna ma'anar tafsiri ai ta'wili abin da ke nufi shine tafsiri ashe kenan babu wata aya da za a ce ba a san tafsirin ta ba sai idan wato maganar Allah kai a ce ba a san tafsirin ta ba sai wanda malamai suka yi mana nasi akan cewa magabata haka suka faɗi kamar misali harufan da suka zo a farkon surori alif lam mim alif lam ra da makamantan su malamai sun yi maganganu akan me ake nufi amma mafi rinjayen magana da tafi zama lafiya kar ka shiga da kanka rikici shine Allahu a'lamu bi muradihi bidalika yawa domin akwai wasu ruwayoyi da yawa da suka zo alif lam mim wai ma'ana ta Allahu a'lamu wasu haka suke fassara to waɗannan babu hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ma'ani don haka kar mu shigar da kanmu cikin waɗannan amma wani abu na hukunce babu abin da ya fita daga ilimin malamai ma'ana a ce babu wani malami a duniya kwata kwata da ya san hukuncin abu kaza wannan babu shi a musulunci ina fata mun gane don haka a ce abin da ake nufi da mushtabihat anan shine wasu abubuwa wanda sun rikice wa wasu ba su rikice wa wasu ina jin an gane yanzu yawa karkace wai a tabbaci haka suke ko yaushe ba san hukuncin su ba muna lokaci bai yake cewa la ya'lamuhunna kathirun minan nas wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karfafa mana wani abu da muka faɗa ko yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas bai ce jami'un nas ba yawa da yawa daga cikin mutane ba su san waɗannan mushtabihat din ba sun buye gare su faman ittaqashubuhat amma in kana son zaman lafiya sai Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya kiyaye wa shubuhohi duk abin da yake shubuha ne bai san hukuncinsa ba kurukuru sai ce mene istabra'a li dinihi wa irdi to zai kubuta ya zauna lafiya da addininsa lafiya lau da kuma mutuncinsa lafiya to anan magana nake so in yi ita ce wasu mutane suna fahimtar abin da ake nufi da shubuha shine wani abu wanda haramun ne amma kai ka bashi wata fassara ta cewa ai zai iya shiga kaza zai iya shiga kaza mu fahimci wannan yau kai ne ka kirkiro tawili ka bashi tawili da kanka ka ce a ai kila wannan zai shiga babin kaza maimakon kurukuru akwai nassi da ya bayyana cewa wannan abu bai haram bai halatta wannan ba haka bane abinda ake ce mu shubuha abinda kai baka san hukuncin sa halal bane ko haram yawa sai ka je ka tambayi wanda suka sani sai su gaya maka ga hukuncin yadda yake yawa haka nan kuma shubuha ba wai shine wato haram ba wasu sun dauka abinda ake ce mushi buha shine haram sai a ce ai ba a cin duke ruwa ne saboda ai duke sa shubuha ce wanda yake aikata haram ko an san kurukuru ta hanyar haram yake samun abin sa ba wai maganar shubuha ce abin sa ba illa dai mu wajen mu'amala wani ya tana mun wata tambaya da wani rubutu wannan wata ban samu mun karanta ba mutum yana wani aiki da aka san haramun ne wannan aiki to sai ya baka dukiya zaka karba ko ba zaka karba ba abinda malamai suka faɗa a wannan babu zamu zo insha Allah ko dake akan hadisi na 10 na hadisin Abu Huraira nan dake bayani akan mutumin da zai addu'a Allah madaukaki ba zai karbi addu'ar sa ba saboda an ci da shi da haramun din yana garmi shi ma yana cin haramun da sauransu malamai suna karkasa waɗannan abubuwa kashi kashi zamu zo mu bayani amma mafi yawa abinda suke faɗa shine ba a dora maka kai bincike ina wane ya samu abu kaza ba illa idan kana da yaqinin wannan da ya baka na bangaren kaza din ne da ka san haramun ne amma in ba haka ba ba a ce ko da ka san yana da wasu abubuwa daban kila wanda ya baka din ba cikin waɗannan abubuwa domin waɗannan sun fi tsare mutuncin mutane kuma ba ya sa mutum a shiga cikin rikici da rudani da yawa tare da cewa idan kana da tsantseni ka kauce wa abin da kake tsoro wannan wani abu ne daban amma kar ka dora ma kanka abin da Allah bai nassin haramcinsa ba wato ka haramta ma kanka Allah ya kyauta yace faman taqabu shubuhati istabra'a li dinihi wa 'irdi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil harami wanda kuwa ya auka cikin shubuha to zai auka cikin haramu yawa domin me yasa aka ce yau bari mu karanta wani misali dan abin ya bayyana abin da nake so mu faɗa sai ce kan ra'i kamar mai kiwo ne yar'a hawla al-hima yana kiwo a kewayen aha to aiko an yi kuskure bayan ya cewa tattaunawa game da doguwar tambayar da ke ce da ni ce za amsa yau na tsara ta kuma sai na manta ban zo da
lokaci
tana na
lokaci da muke so ya
haka ne haka ne to wallahi na mata wacce din amma insha Allah sai daga za mu amsa ta na tsara ta sai kuma amma da ni tashi ta huwa sai na manta ta insha Allah za mu yi wancan sati mai zuwa insha Allah lokacin yayi ne to shikenan sai mu bari haka kar mu bata ka'idar lokaci in Allah ya kai mu sati na gaba za mu amsa wannan tambaya saboda fa'idarta sannan kuma za mu karasa sharhin wannan hadisi da bayanin da malamai suka yi a kansa bi idnillahi muji menene halal menene haram menene shubha da kuma daki-dakin bayanan da malamai suka yi insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace kuma ya tabbatar da mu akan addininsa akan tafarkin manzon sa sallallahu alaihi wasallam
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. طيب وانا هنا جي من تبع من كان تعتقو وانا هنا سوى أقول بمبنشي نيسا كان ربوتين دا ملائكة يكي da kuma na lauhil mahfuz da ake canza na mala'ika. Mun karanta wannan ko mun karanta ba? Wannan tana da alaka ne da hadisi na hudu da mun karanta cewa dan adam ana halittarsa a cikin mahaifiyarsa dugon mani har kwana 40, ya zama gudan jini kwana 40, ya zama tsoka kwana 40, sannan aiko mala'ika ya hura masa rai, sannan kuma a umarshi mala'ikan da abubuwa guda hudu da katbi rizqihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id, a fadi arzikinsa da ajalinsa da kuma wato kasancewar shaqi ne ko sa'id. Shine wannan malami ke tambaya, to akwai bambanci ne tsakanin tunda an ce ana shafa na mala'ika amma ba a shafa na lauhil mahfuz, to akwai bambanci ne tsakanin wannan da wancan? Idan ana samun bambanci, yawa, domin takdirin da mala'ika ke rubutawa ana ce masa takdiri ne ko ya zama sanawi, wancan ku na lauhil mahfuz takdiri ne umuri na rayuwa gaba ɗayan mutum, yawa, da kuma makomarsa gaba ɗaya. Don haka za a iya samun canji tsakanin abinda mala'ika ya rubuta da abinda yake a lauhil mahfuz, dama ba shi aka yi koko daga lauhil mahfuz ya rubuta ba, kawai za a bashi umarni ya rubuta, to abinda ya rubuta yana nan, to Allah madaukaki na iya canza shi. Shi yasa har muka yi maganar hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutumin da yake sadar da zumunci Allah madaukaki yana kara masa mai ajali, yawa, domin ajali yana cikin abinda ake rubuta a cikin mai abinda yake cikin wato rubutun mala'iku, kamar da wannan hadisi ya tabbata. Ashe kenan ana iya canza shi gurgudan kyawun aiki, shine abinda hadisin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne. Allah wannan abu kuma zai shafi kaddara da gaibin Allah, wani abu ne da Allah madaukaki shi yafi sanin sa, dan haka ba wani abu ne zamu iya kwakwale-kwakwale akan sa ba, sawa'un akwai bambancin ko babu Allah shi ya san akwai ko babu, amma dai wannan hadisai sun nuna mana wannan yana iya canzuwa, amma na lauhil mahfuz ba ya canzuwa. Dole ne wanda yake na hannun mala'ikun nan sai an canza shi yayi daidai da na lauhil mahfuz, ko ya abun yake. Allah ya sa mu dace kuma ya tabbatar da mu akan addinin sa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.